أصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. bayan haka dan uwa da muka haduwa wannan masallaci na Jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. barkamu da arzikin saduwa a wannan yammaci na 16 ga watan Ramadan shekara 1446 ta hijirar ma'aikin Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina, wanda ya dace da 16 ga watan uku shekara ta 2025 miladiya, domin ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke cikin suratul isra. jiya mun karanta ayoyi da suke magana akan hukunce-hukunce manya-manya guda biyu na haƙƙin Allah da haƙƙin iyaye. to mun gama tafsirin ayoyin, amma bayani mai faɗi dangane da fa'idoji da kuma hukunce-hukunce da sauran abin da ya kamata mu sani dangane da haƙƙin iyaye, na ce sai a yau za mu gabatar da shi da yardar Allah. za a sake karanta waɗannan ayoyi, sannan sai mu shiga cikin wannan bayani insha Allah. wa qada rabbuk.
a'udhu billahi minash shaitanir rajim. bismillahir rahmanir rahim. wa qada rabbuka alla ta'budu
الشيطان الرجيم. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. كما اوبنجينكا يا زرتر ده حكمي cewa kar ku bauta wa kowa sai shi kadai. وبالوالدين احسانا, sanan ya zartar da hukunci cewa ku kyautata wa iyayenku. imma yablughanna indaka alkibara ahaduhuma, idan ko kuma yayin da za a samu dayan su ko duka biyun su kai shekarun girma tare da kai, fala taqullahuma uffin, kar ka gaya musu kalma ta bacin rai ko kalma ta tirko asha. wa qullahuma qawlan karima, idan zaka yi zance da su ka gaya musu magana mai kyau kuma magana ta girmamawa. waqfid lahumu janaha dhulli minar rahma, sannan ka shimfida fukafukan tausayi gare su, ma'ana ka kaskantar da kanka gaba gare su, ka bar kanka wato ka zama horarre a gaban su ta yadda za su iya juya ka yadda suka ga dama matukar akan abin da ya halatta ne. wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, kuma ka rika yi musu addu'a kana cewa Allah ka yi rahama a gare su kamar yadda su suka ji kaina lokacin da nake karami. to sai muka ce waɗannan ayoyi ne da suke da muhimmancin da ya kamata mu kebe darasi na musamman akan maganar birrul walidai. waɗannan ayoyi dai sun gaya mana a fili girman haƙƙin iyaye, da yadda Allah maɗaukakin sarki ya faɗi haƙƙoƙi guda biyar wanda wajibi ne kowa ya kiyaye akan iyayensa. haƙƙi na farko shine idan za ka yi magana da su ko da sun tsufa, fala taqullahuma uff. haƙƙi na biyu idan kana magana da su ko sun yi abin da ba daidai ba, wala tanharhuma, kar kai musu tsawa. abu na uku shine duk lokacin da za ka yi magana da su ka yi magana ta girmamawa da ladabi, kuma ka faɗi kalma mai kyau wa qul lahumu qawlan karima. Haki na hudu shine ka kaskantar da kanka gaban su, kuma ka rinka nuna musu tausayi da jin kai. Wa khfid lahumu janaha dhull min ar-rahma. Sannan haki na biyar shine ka zama mai addu'a ta alheri a gare su, shine wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. To waɗannan ayoyi, akwai hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma waɗansu ayoyin da suke ƙara fashin baki a kansu. Amma bari mu fara da jin matsayin iyaye a addinin musulunci. Matsayin iyaye a addinin musulunci ya kai yadda Allah ne da kansa yayi wasiya. Allah yayi wasiya ga dukkan wanda idan Allah ya faɗa zai saurara kuma ya aiki da shi, da cewa ya girmama iyayensa. Allah madaukakin sarki ya ce wa wasainal insana biwalidayhi husna wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wannan kadai ya isa a ce Allah daga cikin wasiyarsa shine ayi biyayya kuma a girmama iyaye. Sannan kuma iyaye suna da matsayi a cikin musulunci ta yadda Allah ya nuna mana dukkan annabawa suna biyayya da girmamawa ga iyayensu, ko da iyayen nan ba musulmi ba ne, ballantana kuma waɗanda iyayensu suke da imani. Allah ya gaya mana yadda annabi Ibrahimu alaihi salam ya riƙa magana ta girmamawa ga babansa, duk da baban kafiri ne, kuma baban abokin gabansa ne, kuma baban yana cikin ma waɗanda suke shiryawa akan a kashe shi, amma duk da haka yana cewa babansa ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahman fatakuna lish-shaytani waliya. Ya baba, ina jin tsoron kar ai maka azaba. Ya baba, ni nazo da abun alkhairi, fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Ya baba, la ta'budu ash-shaytan. Ya baba, salamun alayka. Babansa ba musulmi ba, amma yana ce masa salamun alayka. Ya san babansa laifin da ya tafka, wanda ta yiwu Allah ba zai yafe masa bane, amma yana ce sa'astaghfiru laka rabbi, sai na roki Allah ya gafarta maka, innahu kana bi hafiya. Babansa ya mutu yana kafiri, amma duk da haka sai da ya roki Allah, yace waghfir li abi innahu kana min ad-dallin. Kai ka san babana batacce ne, ka gafarta masa. Allah yace ba zan gafarta masa ba, wannan abin da kai ma ka daina. Shi yasa Allah madaukakin sarki a Qur'ani yace kar mu rinka neman mu yi koyi da annabi Ibrahimu a komi, in banda neman gafara wa iyaye idan sun mutu a kafirai. To kaga annabi Ibrahim ya kai makurar da biyayyar ta kai sai da aka ce ka tsaya anan kar ka wuce gaba. To wanda ya tarar da iyayensa musulmi fa, annabi Yahya Allah madaukakin sarki ya yabe shi, ya ce wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiya. Annabi Isa dan Maryam Allah ya yabe shi, ya ce wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya. Dukan su sun kasance masu biyayya ga iyayensu. Wannan sai zama babban abin da zai nuna maka ishara da cewa alamar samun salamar rayuwa a nan duniya da bayan ka mutu shine ka zauna da iyayenka lafiya, ka rabu da su lafiya. Shi yasa Allah ya ce wa barran biwalidayhi wa lam yakun jabbaran asiyan wa salamun alayhi. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyan wa salamu alayya. Aminci zai tabbata gare ka a duniya, yawma wulida wa yawma yamutu wa yawma yub'athu hayya, yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'athu hayya. Idan kana so ka rayu a duniya rayuwa mai kyau, ka rabu da duniya lafiya, ka mutu akan tafarki mana garci, sannan ka tashi a ranar kiyama a cikin aminci, to ya zama wa barran biwalidai, ka zama mai biyayya ga iyayenka, yanda iyayenka in sun faɗi wani abu akan ka sai dai su faɗi alheri, saboda ka yi alherin, ka cancanci kalma mai kyau. Jama'a mun ji wannan? Matsayi na biyu da iyaye suke da shi shine biyayya wa iyaye fardu ain ne, ba fardu kifaya ba, yana kan kowa, kamar yadda kowa yake yin sallah wani baya dauke wa wani da sauran shikashikan musulunci, haka biyayya wa iyaye fardu ain ne. Shi yasa ma ake gabatar da shi kamar yadda sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama ta nuna akan jihadi fi sabilillah. Ya tabbata a cikin hadisi manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wato hadisin Abdullah ibn Amr ibn al-As kamar yadda yake cikin Sahih al-Bukhari da Muslim wani yazo yace jitu ubayyuka ala al-jihad fi sabilillah na bar garin mu na bar iyaye na don in zo in yi jihadi tare da kai baba ta ma har kuka take yi nace mata ina ni sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama yace dama iyayenka suna da rai yace eh sai yace koma ka je kai jihadi fa fihi ma fajahid jihadin ka a wurin iyayenka ne yadda ka sa baban ka kuka ka je ka sa ta dariya shine jihadin ka shi yasa malamai suka ce idan mahaifinka ko mahaifiyarka ga jihadi an kira a je kai soja ne kuma kana cikin rundunar musuluncin da za a je yaki fi sabilillahi fa ba ma na kasar ku ba na jihadi saboda Allah sai aka saka a cikin runduna ta sojojin musulunci za a je ko a mutu ko a yi rai sai babanka yace bai yarda ba to bai halatta ka je ba an fahimta shi yasa ya tabbata a cikin hadisi an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama menene mafi girman aiki a musulunci wannan shine fa'ida ta biyu hadisin Abdullahi ibn Mas'ud aka ce mishi menene mafi girman aiki a musulunci sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya amsa da cewa yin sallah akan lokaci shi yafi kowane aiki girma a musulunci sai aka ce sai mene sai ce sai biyayya wa iyaye sai aka ce sai mene sai ce sai jihadi fi sabilillah kaga jihadi fi sabilillahi fa zaka je ka mutu ne Allah ya sayi ranka inna Allaha ashtara minal mu'minina amwalahum wa anfusahum amma biyayya wa iyaye yafi wannan daraja a wurin Allah ka kyautata wa iyayenka ka sa su gurmushi ka faranta musu ka shiga ka fita suna ganin ka ka gaida su su saka su hana ka wannan indai suna jin dadi yafi akan ka je kai jihadi saboda Allah fi sabilillah sai dai idan su suka baka izini suka ce sai dai illa idza ta'ayyana alaihi aljihad sai zan jihadin ya zama fardu ain kamar an kawo maka hari an kawo kanka to wannan kaga dole zaka yi self defense don ka tsare nan ne ba sai ka tambayi izinin iyaye ba amma indai ba irin wannan ba indai wanda za a je ne na fardu kifaya to biyayya wa iyaye yana gaba da shi matsayi na uku matsayi na hudu shine cewa duk yadda da yayi ba zai iya biyan iyayensa ba shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim daga abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yajizi waladun walidan da ba zai taba iya cika biya haƙƙin ubansa ba ko mahaifiyarsa ba illa an yajidahu mamlukan fayashtariyahu fayu'tiqahu sai dai idan ka tashi ka samu babanka bawa ne sai kai ka sayi ka nemi kuɗi ka biya ka saye shi ya zama bawa sai ka yantar da shi to wannan ne kadai za a iya cewa ka biya haƙƙin ubanka to tayi aguwa haka zai yi so dan idan ubanka bawa ne kai ma bawa ne kaga kuma zai taba yiwa a ce kai ne kuma yau ubangidan ubanka ba to in ya zama har an yi har ya kai garan da kai ka canza kai ka zama da shi kuma yana bawa sai kai ka saye shi sai ka yanta shi to shine za a ce ka wato ka fanci haƙƙin ubanka amma in ba wannan ba babanka ya huce haƙƙin duk abin da zaka masa a duniya ba zaka gama biyan sa ba haƙƙi na matsayi na biyar shine cewa wato yardar Allah tana daidai tana tare da yardar iyaye ne idan kaga Allah ya yarda da kai to iyayenka sun yarda da kai ne idan kaga iyayenka ba su yarda da kai ba to ko kana yaudarar kanka ko wani ya ce maka Allah ya yarda da kai to kai kanka ka ƙaryata shi kuma ka ƙaryata kanka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hadisi ne ingantacce cikin sunan Ibn Majah daga Jabir dan Abdullah wani ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce inna li malan wa waladan wa inna abi yuridu an yajtaha mali yace ina da kuɗi kuma ina da yaya amma babana yana so ya cinye kuɗin ba shi ba hadisi ne cikin sunan Tirmidhi shi ma ingantacce ne wanda Albani ya inganta a cikin sahihu sunan Tirmidhi daga Abdullah ibn Amr ibn al-As yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ridallahi ridar rabbi fi ridal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid yardar Allah tana tare da yardar iyaye fushin Allah kuma yana tare da fushin iyaye fa'ida ta shi da ita ce wancan da na fara faɗa anta wa maluka li abika, da kai da kudin ka dunna babanka ne, kaji ko? Ibn Majah ya rawaito a cikin sunan daga Jabir dan Abdullahi, wani yace ya Rasulullah, nayi kudi babana kuma ba kudi, kuma ina da yaya amma babana yana so ya cinye kudi na. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kai tashi ka ban wuri, anta wa maluka li abika, da kai da kudin dun na babanka ne. Matsayi na takwas, addu'ar iyaye karbabbiya ce idan suka yi wa ɗansu. Haka kai alherin da zai sa babanka ya rika maka addu'a, yafi maka akan ka je ka kashe kudi, ka je ka tura wasu malamai su maka addu'a, ka je ka dauki nauyin wa duk wannan abun baka bukatar sa, indai iyayenka za su yi maka addu'a. Ba wani a duniya da zai maka addu'a indai ba Annabi ne yake da rai ya maka addu'a ba kamar addu'ar iyayenka. Kowane ne zai maka addu'a bai kai na iyayenka ba. Matukar iyayen nan nagartattu ne waɗanda idan sun yi addu'a za a karba. To kai kokari kai alherin da iyayenka za su maka addu'a, in ka ga rama kowa ma ya rike addu'ar sa. Hadisi ya tabbata cikin wanda Imam al-Bukhari ya rawaito a cikin Al-Adabul Mufrad daga Abu Hurairah, Allah ya kare yarda gare shi, ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce salatu da'awatin mustajabat, addu'o'i guda uku karbabbu ne yanka daya, da'watul mazlum, wanda aka cuta yayi addu'ar Allah ya isa akan wanda ya cuce shi, wa da'watul musafir, addu'ar matafiyi karbabbiya ce, wa da'watul walidi ala waladihi, da addu'ar iyaye akan ƴaƴansu, sawa'un su roƙa musu alheri ko su tsine su masa baki shi ma sai ya hau kansa. Shi yasa al-Imam Al-Hasan ibn Abi al-Hasan Al-Basri Allah ya masa rahama, ɗaya daga cikin shugabannin tabi'ai, yake cewa du'a'ul walidaini yuthbitul mala wal walad, addu'ar iyaye tana tabbatar da dukiya da ƴaƴa, wa du'a'ul walidaini 'ala al-walad yasta'silu al-mala wal walad, iyaye kuma su yi maka muguwar addu'a to yana cire maka albarkar samu da albarkar ƴaƴa. Abu na takwas shine, idan kana biyayya wa iyayenka to idan kai addu'a Allah zai karba, ko da su ba su yi maka ba, idan kai kana yin addu'a wa kanka Allah zai karba saboda biyayyar da kake musu. Akwai wanda yana kokari amma babansa ba zai taba masa addu'a ba, akwai wanda duk yanda yayi babansa ba zai taba ce Allah ya masa albarka ba, kuma zai yi abin kirkin sai ya tafi baban ya ta dariya ya karbi kudi ya karbi waye, amma shi ba zai iya bakin sa ya ce Allah ya maka albarka ba. To kai ka je ka roki albarkar Allah zai maka saboda wannan alherin da kai. Hadisi ne ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullahi ibn Amr ibn al-A, daga Abdullahi ibn Umar Allah ya kare yarda gare shi da babansa, ya bada labari dangane da mutum uku nan da kogo ya rufe da su, na kissar mutane uku da kuka sani. Ai daga cikin su akwai wanda albarkacin biyayyar sa wa iyayensa da har ya kawo abinci na dare, ƴaƴansa suna kuka suna rike da kafafunsa ya kiya basu saboda yana jira sai iyayensa, iyayen kuma sun yi bacci, shi ko bai so ya tada iyayen, yayi hakuri bai ba ƴaƴan ba kuma shi bai tada iyayen ba har sai da gari ya waye, shi bai samu yayi bacci ba, ƴaƴansa masu kuka ba su samu sun yi bacci ba, shi kuma yana so sai ya fara ba iyayensa kafin ya ba ƴaƴansa. A haka aka yi ta har aka wayi gari kafin ya basu. Yace Allah, idan wannan ka san saboda kai ne kuma ka karba ka bude mu, Allah ya san saboda shi ne kuma ya karba, sai Allah ya bude su. To kaga wannan ya nuna Allah yana karbar addu'arka ko a state of emergency idan kana biyayya wa iyaye. Al-Imam Muslim Allah ya rahama gare shi ya ruwaito hadisi daga Jabir dan Abdullahi, Allah ya kare daga Jabir, zamanin Umar dan Khattab, duk lokacin da aka samu mutane sun zo daga Yaman sai ya je gare su sai ya ce afikum Uwais Alkarni, a cikin ku akwai wani mai suna Uwais Alkarni, sai su ce babu, sai ya tafi. Duk mutane idan sun zo daga Yaman sai ya sake zuwa. Wata rana sai ya je sai aka ce eh akwai wani gashi can sunansa Uwais, ba wanda ya san shi, ba shahararre bane, ashe waliyin Allah ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana haka, ya gaya wa Umar shikenan sai Umar sai ya je wajen shi sai ya ce anta Uwais ibn Amir yace kai ne Uwais ibn Amir yace eh haka sunana sai ya ce min muradin thumma min qarn kai ne wanda kake kabilal murad sannan daga qarn qarni ne kai yace eh ni ne yace fa kana bika barasun fabarita minhu illa mawdi'a dirham da kana da ciwon kuturta sai ka warke yanzu akwai sora wato mikin da bai wuce gurgudun dirhami ba a hannunka yace eh kwarai ni ne sai ce laka walida kana da mahaifiya yace kwarai sai ce to lalle albishirinka manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba fada ya ce za a samu wani daga Yaman zai zo mai sifa kaza mai sifa kaza ya taba ciwon kuturta yana da mahaifiyarsa yana matukar biyayya gare ta duk wanda ya samu damar yayi masa addu'a ya roke shi yayi masa addu'a don addu'arsa yankan wuka ne a gaban Allah saboda yawan biyayyarsa ga iyayensa ga mahaifiyarsa har ya sa Allah ya nada shi waliyin Allah shikenan ko haka aka yi Umar sai yace to ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mun ya'ti alaikum Uwais ibn Amir مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برس فبرئ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لأبرع يا كي مثلا إن دا زي رنسوا أمد دين الله الله بزي كون يتاشبا سي الله يا چك أبن دي رنس يا فإن استطعت أن يستغفر لك ففعل إذن كاسا مداما دا زي نيما مكا غفر ورن الله كي kace nema maka gafara sai ce fastaghfirli ka roka mun Allah ya gafarta mu fastaghfara lahu sai ce Allahumma ighfirli Umar fa kala lahu Umar sai ce to Umar sai ya ce da shi aina turid ina zaka yi daga nan sai ce al-Kufa Kufa zanje sai ce ala aktubu laka ila amiliha bazan rubuta maka takarda written note ka kai wa gwamna kace daga gare ni ba saboda a baka kikkiawar kulawa sai ce a ni nafi so ko ina in zama cikin mutanen da ba a san su ba kai hakuri kawai ka bar ni a haka wannan shine Uwais ibn Qarn ibn Amir al-Qarni shahararre ne duk waɗanda suke karanta labaran magabata sun san matsayin da ya kai a walittaka lokacin da ya tafi Kufa ko yana hanya ya tsaya a wani gari ya shiga masallaci can ya zauna kullun yana son boye kansa baya son nuna kansa waliyin gaskiya kenan yana can yana ibada sai aka zo an dade ba ai ruwan sama ba an yi roƙon ruwa an yi addu'a ba ruwa shikenan shi ko yana zaune a can a cikin duhu a masallaci sai ce ya Allah ga bayinka suna roƙon ruwa suna nema ba a basu ba Allah ka ji tausayin su a basu ruwa sai ga ruwa sha ashe wani yana ciki ya ji sai fita yaje ga mu sai ce kun ga wani abun mamaki ruwan nan da uga an fara wani ne yake boye a masallaci ba kon nan mai zaune a masallaci shi ya addu'a yana yi shikenan aka zo aka same shi kai wane ne bawon Allah ya ce ni ba kowa bane kai ne kai addu'a da yaga za a gano shi kawai sai ya bar gari kuna fahimta to wannan shine Uwais ibn Amir al-Qarni annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan matsayin nasa kana barran bi walidati tsananin biyayya da hidima wa mahaifiyarsa yasa ya kai haka to wannan bangaren kenan sai kuma bangaren akwai dan su ka'idoji da abinda ake ce dawabit waɗanda suke da muhimmanci a fahimce su a babin biyayya ga iyaye saboda ku rinka rabe tsakanin zare da abawa kuma ku rinka gane cewa Allah madaukakin sarki a addinin musulunci shine mai hukunci kuma shi yake raba haƙoƙi akwai haƙi kuma akwai inda haƙin mai haƙi ya tsaya sai kuma haƙin wani shi kuma ya hau kai ka'ida ta farko akan biyayya wa iyaye shine ta'atul walidaini fil ma'rufi shar'an faqat ana biyayya wa iyaye ne a abin da ya zama karɓaɓɓe a shari'a duk abin da ba hukuncin Allah ne ya tabbatar da shi ba ko kuma Allah ya hana shi to ba a biyayya wa iyaye akai don haka wannan biyayyar da Allah ya ce aiwa ya ba mutlaqal bane ba ido a rufe bane ana yi ne ido a bude kun fahimci wannan da kyau saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a cikin hadisi cikin Bukhari da Muslim innama ta'atu fil ma'ruf ana yin biyayya ne fa wa kowaye akan idan yayi umarni da ayi daidai idan babanka yace addinin ka yayi yawa ka rage idan babanka yace ka aske gemun nan baya mun kyau idan babanki yace ki daina sa hijabin nan idan babanka yace ka daina zuwa sallan jami'in nan ka tsaya kai sallah a gida idan babanka yace ka daina wannan yawan karatun qur'anin ko ka daina zuwa islamiyya ana samun iyaye masu irin wannan ko babu to wannan ba za ka musu biyayya ba kuna fahimta da kyau ballantana babanka yace maka ni ba abin da na tsana kamar wannan sunnan da kake yi ba abin da na tsana kamar sunnan nan ka ce baba Allah ya baka hakuri salamun alayka sa astaghfiru laka rabbi amma sunna kan muna ciki kuna fahimtar wannan da kyau saboda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada hadisi cikin sahih muslim alal mar'il muslimi as-sam'u wat-ta'a wajibi ne akan kowane mutum musulmi ya ji kuma ya bi fima ahabba wa kariha a cikin abinda yake so da abinda baya so illa an yu'mara bi ma'siya sai dai idan an umarce shi da sako fa idza umira fa in umira bi ma'siyatin fala sam'a wala ta'a yayin da duk aka umarce shi da yin sako to nan ba ji kuma ba bi saboda hadisin da Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad al-Arnaut ya inganta shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati Allah azza wa jal ba a biyayya ga kowani mahaluki domin a saba wa Allah wanda shine mai girma da daukaka an fahimci wannan kaida kaida ta biyu idan mahaifinka ko babarka yace ko tace ka saki matarka ya zaka yi Abu Dawud ya rawaito hadisi daga Abdullahi ibn Umar ibn al-Khattab Allah ya kare yarda gare su Abdullahi ibn Umar yace kana tahti imra'a yace na kasance ina da wata mata wa kuntu uhibbuha yace kuma ina son wannan matar wa kana Umar yakrahuha babana Umar kuma baya son wannan matar fa qala li talliqha sai babana yace saki wannan matar taka kai yaro saki matarka Abdullahi ibn Umar yace fa abaitu sai naki fa ata Umar an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam baba sai kai karan dan saurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakara zalika lahu sai ga ya masa fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana kiran Abdullahi sai yace tallik abi babanka sake ta a gama ko wannan hadisi Albani ya inganta shi a cikin sahih sunan Abi Dawud wannan hadisi akwai ƙarin bayani malamai suka ce yatadhu min hadha alhadith anna alladhi talaba at-talaqa min waladihi huwa Umar a cikin wannan hadisi kamar da kake ji wanda yayi umarnin ayi sakin nan Umar dan Khattab ne wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yace alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin walaysa kal abai ay walaysa kullu al abai atqiya ba kowane uba ne fa mutumin kirki kuma mai tsoron Allah kuma mai daraja irin Umar ba sai yace bal yumkinu an yakuna hunaka shay'un min al adawati bayna zawjati wal walidayni li umurin dunyawiyya tana yiwuwa ya zama akwai wata adawa tsakanin iyaye da matar dan su akan wani abu na duniya ta yube ta kakara ya karya ba amma a kafa mata kahon zuka a ce dole sai ya sake ta yace fa yanzuru alwaladu fi zalika ila aladl abinda ya kamata duk wanda babansa ko mahaifiyarsa tace ya saki matarsa to ya tsaya yayi adalci idan akan al'amari ne na duniya sai ya gani wane ne da gaskiya idan matar ce aka zalunta to ba zai musu biyayya ba tace mai laifi to dole ya musu biyayya Umar zai yi umurni ayi saki ba akan daidai ba? Kuna fahimta da kyau? Shi yasa aka tambayi al-Imam Ahmad ibn Hanbal, wani yace da shi, inna abi ya'muruni an utalliqa imra'ati, babana ya umarce ni da in saki matata. Kala la tutalliqa, sai ce kaka saki matarka. Kala alaysa Umar ibn alaysa Umar amara ibnahu Abdullah an yutalliqa imra'atahu, yace ba Umar ka karanta mana hadisin ya umarci dan sa ya saki matarsa kuma an yi haka ba? Kala sai Imam Ahmad yace da shi, hatta yakuna abuka misl Umar ibn al-Khattab, yace sai babanka ya zama irin Umar kafin idan babanka ya ce ka saki matarka nima in ce ka sake ta, saboda babanka ba irin Umar bane, shi ba akan gaskiya yake ba. Kuna fahimta da kyau? Haka aka tambayi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah qaddasallahu ruhahu, wani babarsa ta ce sai ya saki matarsa, kaga ta yi matsala ce tsakaninta da uwar yar, sai na wulakanta ki, sai na sa an saki yarki, ko kuma yar ba akan wani abu ba, haka kawai ba don wani dalili ba, haka kawai ba su didi ba sa dada, sai ta ce yar tana mata gani gani, don haka sai ta sa an sake ta ba tare da wani dalili na addini ba. Sai Sheikhul Islam yace la yahillu lahu an yutalliqaha, bai alatta ba kare sake ta, yace bal alaihi an yabarraha, wajibi ne yayi biyayya wa babarsa, ya kyautata wa babarsa. Sai ce walaysa tatliqu imra'atihi min barriha, sake matarsa baya cikin biyayya wa uwa. Biyayya wa uwa shine me kike so in yi miki, me kike so, me kike so kuma a kore miki me cuta. Amma harkar shi da shi da matarsa, in dai matar tana kyautata kuma tana daidai da addini, to baya daga cikin hukuncin birrul walidaini wai su saka saki matarka. Kun gane wannan karatun? Baka kuma iyaye sai ku gane waye kifa inda amrihi wa nahyi, karka dauka don ka tsine wa danka saboda wai ya kiye saki matarsa, ko kuma kin tsine wa yarki saboda ta ki ta kashe aurenta. Auren shine ma'ruf, sakin kuma shine ba daidai ba. To kuma addinin musulunci shine al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Ana fahimta? Baka duk wanda babansa ko babarsa suka ce ya saki matarsa, sai ya duba idan su ne da gaskiya, ba ta sallah eh sake ta, tana bin bokaye eh sake ta, karka jira sai sun ce ma, kuma in sun ce ka sake ta ɗaya, ka sake ta uku, to me za ka yi da kamura? Kuna fahimta? Sannan kuma ba ta girmama iyayenka, ba sai ka jira ma sun baka umarni ba, tuni ka sallame ta. Kuna fahimtar wannan? Amma matarka tana iya kokarinta, babarka ta ki ta gane haka. Akwai irin waɗannan iyayen ko babu su? To irin waɗannan ba a iya musu, don in ka sake ka auro wata za ta ce ita ma a saki wancan. Kuna fahimta da kyau? Don haka innama ta'atu fil ma'ruf. An gane wannan karatu? Babu dina uku. Biyayya wa iyaye da haƙƙin su baya faɗi saboda su ba musulmi bane ko su ba mutanen arziki ba. Duk abin da iyayenka suke yi na sabo tsakaninsu da Ubangiji ne, wannan sakon koda kafirci ne koda fasikanci ne, wa zai musu hisabi a kai? Allah, ba kai bane. Don haka karkace hisabin su shine kai ka saba musu, ba ruwanka da wancan. Wannan yana da muhimmanci a fahimce shi da kyau. Na ga rubuce-rubuce da maganganu na waɗansu a social media akan iyayensu, abinda suke yi na tafka ta'asa, a ce uban mutum fasiki ne, mutumin banza ne, duk wani aiki na ta'asa yana yi, mutane duk sun sani a unguwa, ya bata musu suna, ya ka iya da shi haka aka jarrabe ka? Amma haƙƙinsa na sunansa uba za ka iya canza shi? Za ka iya canzawa ba. Ai ƙarshen mutum shi ne ya zama kafiri ne shi. Wancan yana iya tuba, Allah ya yafe masa. Yana iya mutuwa kuma a ce bai mutu kafiri ba, ko da yana laifin. Amma idan kafiri ne, in ya mutu ko gafara ba za ka roƙa masa ba. Amma ko shi Allah ya ce yana da sauran haƙƙi a kanka, Allah ya ce wa in jahadaka litushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuṭihuma amma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa, idan sun nemi kai shirka kar ka yi, amma duk da haka kuma akan al'amarin duniya ka ci gaba da kyakkyawan mu'amala da su. Shi yasa malamai suka ce abin nan al-Imam Sa'idi yake cewa anan, Allah ya ce ko da sun sa ka shirka sai Allah ya ce fala tuqihuma karkabi su akan shirkar amma Allah bai ce kai baran-baran da su ba ku ji wannan abu mai muhimmanci suna shirka su sannan kai ma sun ce sai kai sai Allah bai ce ka musu tawaye ba sai ya ce fala tuqihuma karkai shirkar amma ka ci gaba da wasahibuhuma ka ci gaba da zama da su a haka fi duniya ma'rufa akan al'amuran duniya ba na addini ba ka ci gaba da kyautata musu in kana ciyar da su ka ci gaba da ci da su in kana daukar nauyin su ka ci gaba da daukar nauyin su in kana musu alheri kana jinyar su ka ci gaba da yi duk kafircin sa ko kai ma ya ce ka zama kafiri karka daina shine fi duniya amma kai kuma karka yi kafircin shikenan na fata ana fahimta duk abin da ya saka na mummuna karka bi a cikin harka na fatawa muna jin abubuwa da yawa wasu masu ban mamaki wani ma sai ka dauka kamar ba da gaske bane mace da za ta kira ka ta tambaye ka cewa ya za ta yi da ubanta yana neman ta mace ta kira ka ta tambaye ka ta ce maka mijinta yana neman diyarsa ko yana luwadi da dansa irin wannan in aka jarrabi mutum ya tashi ya ga ubansa irin haka yake kaga wannan ai ya gamu da jarabawa sai dai ya zama kawai la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim amma haka zai hakura da shi dan haka ba za ka yi mummunan rubutu a kansa ka tsine masa a social media saboda yana wannan laifin ba wannan laifin tsakaninsa da ubangiji ne wa sahibuhuma fi dunya wannan laifin bai kai kafirci ba to ko babanka kafirci yake yi yana bin bokaye yana shirka yana tsafe-tsafe yana wacece duka waɗannan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa to ko da kai ma yace sai kai to ballantana tsiyarsa yake kai bai shigar da kai ciki ba baraka zo ka zage ubanka ba kuna fahimtar wannan da kyau don haka babanka ya zubar da mutuncin sa ka bar sako'in sa su zage shi kai ba sa'ansa bane jama'a an gane wannan Allah ubangiji ya shiryar da mu abu na biyar shine haƙƙin iyaye da suke da shi a kanka baya sa su kai matsayin da wai sun fi ƙarfin kai musu nasiha idan babanka yana cikin irin waɗannan mutane da muke faɗa to aiki ya same ka kai ne babban mai wa'azi a gidanku wannan shine babban abin da zamu ɗauka daga annabi Ibrahim alayhi salam Allah ya ce wa sahibu ma fi dunya ma'rufa amma kai a matsayinka na jakada musulmi a'a to kaje ka nuna wa babanka da gaske kai fa wa'azi ya shiga jikinka kullum ka zo ka zauna baba ina kwana ko ya ki amsa ka ce baba abun kadan nan fa baba wallahi haramun ne kuma ana shiga wuta baba baba na ji wani wa'azi ma bari in tura maka ka shiga ban wuri baba Allah ya baka hakuri gobe ma ka dawo ka sake baba abu kaza ba kyau baba ba zai mun dadi a ce a ranar kiyama in ga ana kama kaza a kai ka wuta ba sai na tsine maka baba ba za ka tsine mini baba Allah ya baka hakuri baba baba ka daina baba ba kyau baba ka daina wannan duk yana da kyau ka hana shi amma ka yi magana wa qullahuma qawlan karima magana mai kyau amma wa'azi dole ne kuma hana munkari dole ne kuma ba wani mutum a duniya da ya kai wanda wai shi yafi karfin a ga masa ba daidai ba saboda wannan haƙƙin Allah ne amma a cikin me a cikin girmamawa duk wanda babarsa akwai mutane da yawa da su rubuto tambaya babarsa tana zuwa wurin bokaye babarsa tana kaza kaje ka gaya mata kaje ka hana ta shine amfanin kai ka shiga sunna kaje ka gaya mata kuma kai mata nasiha idan akwai mutumin da ya cancanta a duniya kai kokarin ciro shi kare shiga wuta akwai babanka da babarka akwai kaman babanka da babarka za ka je ka ciro su daga wuta kai iya kokarin ka duk abin da za ka yi an fahimta da kyau hukunci na biyar shine idan aka samu rigima tsakanin uba da uwa wa zaka goyi baya kazo ka samu ana fada ana dambe babanka ta shake babanka kuma yana malinta yana dukanta ita kuma tana shake shi tana wallahi sai na kaza duk suna ta yi suna ta zage ya zaka yi sannan idan aka yi rigima tsakanin babanka da babarka sai ya sake ta sai ta tattara ta koma gida wa za ka bi malamai suka ce nan shine ake son almuwazana, kai kokari ka auna, kai kana tsakiya, kar kai abin da zai sa babanka tace kana bin na babanka, don haka Allah ya tsine maka. Kar ka bi abin da zai sa babanka yace kana bin bayan babarka, Allah ya tsine maka. Ka tsaya tsaka tsakiya, baba ai hakuri, baba abi baba ai hakuri, shi kuma baba a rika hakuri, baba a rika hakuri, da Allah ji tausayin baba. Haka zaka kai ka tsaya tsakiya, kar ka ce zaka kama hanya daya, amma idan ka ga daya yayi zalunci to ka taimaki dayan akan a hana shi zalunci. Idan babarka kaga bata biyayya babanka, to ka zo ka tsuguna kai mata nasiha, baba abi baba in ana so aje aljanna. Idan kaga babanka yana zaluntar babanka, yana dukanta, yana kwadeta, yana zage-zage, yana hana ta abinci, ka zo kai masa nasiha. Amma idan kaga ana fadar da kai baka gane ba, to kai ka shiga tsakani, kai kokari ayi sulhu. Amma kar ka zama yanda ɗaya zai ce shi kana so ka taimaki ɗayan ne, ka bar shi sai dai yanda zaka nuna wa ɗaya cewa kuskure yayi, wannan daban. Jama'a an fahimta, shine almuwazana. Abu na gaba shine idan aka samu an ja, baba ya ja, baba ta ja, kuma sai aka samu ba zai iya yiwa a yi sulhu din ba, sai zama dole sai dai ka ɗauki na ɗaya, to wa za ka ɗauka? Shi ne babarka ta rabu da mahaifinka, tana zaune a nan garin, a nan Bauchi, babanka kuma yana Kano, sai babarka ta ce ka zo ka zauna da ni, sai babanka ya ce ka zo ka zauna da ni, akwai yadda za ka yi ka haɗa biyu? Dole ɗaya za ka ɗauka, ka zo ka zauna da ni a gidana, za ka zauna, ba za ka zauna a wurin babanka ba. Shi kuma ya ce wurina za ka zo, tunda ni ne uba, ni ne waliyinka. Ita kuma ta ce ni ne uwarka, ai mama na kasha, za ka zo ka zauna a nan. Wanne za ka bi? Nan zai ka bi uwa, nan zai ka bi wa. Idan ya zama ba yanda za a yi ayi jam'i, kuma ba wai ɗaya da gaskiya ɗaya da ɗaya ya yi zalunci ba ne, a'a dukansu kowa yana da gaskiya, amma kowa yana da haƙƙi ya saka, sai babanka ya saka, babarka ta saka, to ka bi na babarka. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda yake cikin Bukhari da Muslim. Daga Abu Huraira wani ya zo ya ce, ya ma'aikin Allah, man ahaqqu an-nasi bi husni sahabati, ya Rasulullah, wa yafi cancanta in fi kyauta ta zamantakewa da shi? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, ummak, mahaifiyarka. Sai ya ce, naji wannan ya Rasulullah. Thumma man, daga ita kuma sai wa? Sai Annabi ya ce, thumma ummak, daga ita sai ita. Ya ce, naji ya Rasulullah. Thumma man, daga ita sai wa? Sai ya ce, thumma ummak, daga ita sai ita. Ita ta zama sau nawa kenan? Sau uku. Ya ce, thumma man, ya ce thumma abuka, daga nan ne sai babanka. Ibnu Battal da Imamul Qurtubi da Ibnu Hajar dukkansu a sharhin wannan hadisi suka ce wannan ya nuna cewa haƙƙin uwa ya ninka haƙƙin uba sau uku. Shi yasa Allah madaukakin sarki da ya zo fadar wato darajar iyaye, sai ya faɗi misalin alfarmar uwa, bai faɗi misalin alfarmar uba ba. Wasainal insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan sannan wa hamluhu wa fisalu. Abubuwa guda nawa kenan? Guda uku: daukan ciki, haihuwa da kuma yaye. Daukan ciki, haihuwa da shayarwa, wannan duk waye yi? Uba ya taya ta, amma sai Allah bai faɗe shi ba. Duk da cewa daga farko ai uban ne ya abin nan, uban ne ya tsirar da shukar ɗan, sai Allah bai faɗa ba. Sannan da ta gama wannan kuma uban ne zai karɓa shi, kuma ya ci gaba da azirta shi. Wa alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna, amma sai Allah ya bar nasa, sai faɗi na uwa, saboda na uwa ya fi wahala akan wannan. Ana fahimta? Don haka shi yasa sai Allah ya bata guda uku kafin na baba. Shi yasa malamai suka ce idan babanka yana tsaye a wannan kofar, kai kuma kana tsakiya, sai babanka tana tsaye a can, sai babanka ya ce, zo ka je mun aike, sai babar kama ta ce zo ka je mun aike sai babanka ya ce kar ka bi babanka ka zo baba kama ta ce kar ka bi babanka ka zo wanne zaka bi sai ka bi babarka sai ka koma babanka ya ce haka zamu yi da kai to yanzu zo sai babarka ta ce yanzu ma zo sai ka sake koma wurin ta sai ka sake koma sai babanka ya ce kai biyu ba to yanzu zo sai babarka ta ce yanzu ma zo sai ka sake koma sai an yi uku tukune ka ce to baba gani ashe baka ganin girma na ashe kaza ka ce a'a annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce ka bi uwarka ka bi uwarka ka bi uwarka sannan ka bi ubanka ina fata ana fahimta fa'ida ta gaba ita ce haƙƙin iyaye na biyayya ne haƙƙin iyaye na girmamawa ne amma haƙƙin kula da iyali da ciyar da iyalai shi kuma yana gaba da haƙƙin iyaye na ciyarwa bari in sake faɗa karatu so da na faɗa kwanakin baya waɗansu oho ba zan faɗi baƙar magana ba amma duk abin da ka ji na faɗa na karanta ne kuma idan har akwai kuskure ni ba na buƙatar sai wani ya gaya mun ni da kaina zan zo in ce kuskure ne kuma zan zo in janye in ce abin da na faɗa ba daidai ba ne an sha jin wannan amma wannan na faɗa a can kuma zan sake faɗa a nan cewa haƙƙin mata ya fi ƙarfi sama da haƙƙin uwa da uba a wajen ciyarwa a wajen me?
Ciyarwa
madalla hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama hadisin Jabir dan Abdullahi a cikin sahihu Muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace ibda bi nafsika ka fara da kanka yana magana akan ciyarwa sannan sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yace fa idza fadala shay'un fali ahlika idan wani abu ya rage sai iyalanka waye iyalanka matarka da ƴaƴanka don Allah babarka iyalanka ne babanka iyalanka ne kai ne dai iyalansu kuna fahimtar wannan da kyau hadisi na biyu daga Abu Huraira Allah ya kare yarda a gare shi hadisi yana cikin sunanu Abi Dawud da sunanun Nasa'i kuma hadisi ne ingantacce ko kuma hasan Albani ya hasana shi a cikin Irwaul Galil manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace jama'a ku rika ciyarwa sai wani yace ya rasulullah ina da dinari daya sai yace naka ne ka ci kayanka sai yace ina da wani dinarin sai yace wannan na iyalanka ne yace ina da wani dinarin shi yasa yace tasaddaq bihi ala zawjatika waye zawjatika matarka yace ina da wani sai yace tasaddaq bihi ala waladika sai danka ce ina da wani sai yace wannan kuma sai ƴan uwanka ana fahimta a wurin malamai wajen sharhin wannan hadisi suna ajiye iyaye ne a cikin wajen karaba ba sa sa su a cikin ahl domin mutum ba zai taba zama ahl ai iyayen mutum ba za su taba zama iyalinsa ba sai dai shi ya zama iyalinsu kuna fahimta al-Imamul Khattabi a cikin fassarar tarjuma a cikin sharhin da yawa wannan hadisi haka ya faɗa babu lokaci da zan yi ta karantowa الإمام النووي هكذا فدا أشرحهم ونادسي أشكين سيئو مسلم ابن قدامة هكذا فدا أشكين المغني شوى ما لمن بكي حسنشي أوجن باب توكر نوين تشيروا وانده بكوا حكي نواجبي شيني ما ترك دا يأيانك دا غسوسي إيايانك كنا جون وانا مغانا ما لمن سنا وانا مغانا دي أكين إدان أنسامو wato cinkoso amma idan mutum yana da hali to da matarsa da ƴaƴansa da iyayensa har da ƴan uwansa idan ba sa da shi dukkan su nauyi ya hau kansa zai dauki nauyin su ana magana ne akan wanda baya da shi an fahimta al-Imam Ibn al-Munzir yake cewa wato ijma'i ne na malamai cewa wajibi ne mutum ya ci da iyayensa idan ba sa da shi kuma haƙƙi ne daga cikin birrul walidain amma idan ba sa da shi shi ma kuma baya da shi to nan yana da uzuri ya faɗi a kansa amma idan baka da shi na matarka ya faɗi a kanka ko baka da shi dole ka san inda zaka nemo amma ba a ce na iyayenka idan baka da shi dole sai ka san inda zaka nemo ba kuna fahimtar inda bambanci yake shi yasa malamai suka ce al-imamu shaukani yace an yi ijma'in malamai yace idan kana da abincin mutum daya to naka ne kuna fahimtar wannan da kyau idan ga matarka ga ƴaƴanka ga iyayenka sai kai ka ci su suka mutu Allah ba zai kama ka ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ibda biwane bi nafsika ka fara da kanka don haka wanda yafi kowa haƙi akan abu shine wa mai abun kafin wani sai ya zama kana da na mutum biyu kadai kuna fahimta sai aka yi sabani ga danka daya ga matarka daya ga babanka mutum nawa kenan uku ko ga babarka sai aka ce to waye zaka ba wa nabiyu dukkan malamai ba wanda yake kaje ga iyayenka sai suka yi sabani akan danka ne ko matarka kuna fahimta da kyau waɗanda suka firin jaye suka ce matarka farko kafin sai danka sannan sai suka ce iyayenka ina so ku ƙara fahimtar maganar malamai anan na farko hadisi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka karanta kuma hukuncin Allah ne inna Allah yahkumu ma yurid abinda Allah yake so ne yake hukunta ba abinda kwakwalwarka kai ta baka ba sannan ku gane ba muna magana akan biyayya bane ba muna magana akan daraja bane balantana wani yazo ya dauki wani dan dogon hadisin sa yana wani jujjuyawa yana magana akan waye tsakanin da Allah wayannan ayoyi da hadisai da na kawo don kawai dimaucewa ya kama shi zai ce wai haƙin mata yafi haƙin uwaye ko kadan ba wannan bane ba ana magana akan haƙi bane haƙin uwaye daga na Allah sai su ba mun ga faɗan wannan ba amma haƙin ciyarwa idan ana jin yunwa to haƙin ciyar da babarka yana kan babanka ne haƙin ciyar da matarka kuma yana kan waye yana kanka ne sannan haƙin ciyar da iyaye yana cikin babin ihsani ne amma haƙin ciyar da mata da ƴaƴa yana kan wajibi ne ku gane wannan bambancin shi ciyar da iyaye baya zuwa sai idan ba sa da shi Allah ba zai tambaye ka me yasa baka taɓa ba babanka abinci ba idan babanka yana da shi amma matarka tana da shi sai ta ci da kanta kai baka ciyar da ita ba sai Allah ya tambaye ka saboda ko tana da shi dole kai zaka ci da ita ko ba ka karatu yake bane amma iyayenka fa sai idan ba sa da shi ina fata duku fahimci wannan sannan duk wanda yake karatu inda yana karatu ya san wannan abun haka yake a littafi ko dai ba malamin da ya sabani akai ba wata magana ce da wai akwai sabanin matsaba ko ka ce wace ce ba a'a sai dai in mutum ko bai fahimci karatun ba ko kuma bai ji abin da muka faɗa ba ba ana magana akan biyayya ko haƙi ba biyayya ko haƙi duk duniya ba wanda yafi bayan Allah da manzonsa sai iyayenka mata kuma ba a ce ta maka kamata biyayya ba ita ce za ta maka biyayya amma abinci kan ita ce ta farko kun gane karatun daga yau shi yasa malam Ibn Uthaymeen yace fasawabu idan kana so ka duba sharhin da yawa bulugul maram wannan hadisin da muka karanta bulugul maram sharhin sa da yi mujalladi na 5 shafi na 194 yace fasawabu abinda yake daidai annahu yabda'u bi nafsihi mutum ya fara da kansa thumma bizawja daga ita sai daga shi kansa sai matarsa thumma bilwalad daga ita sai ɗansa summa bil walidaini daga ɗansa ko ƴaƴansa sai iyayensa summa baqiyatul aqari daga su kuma sai sauran ƴan uwa kun ji wannan jerin ni na faɗa daga jama'a mu fahimci yanda idan kowaye ne yake a duniya in ya faɗi magana kana ji to abinda zaka yi wa kanka adalci shine je ka duba ka gani haka ne kafin ka yi magana idan ka duba sai kaga ba haka bane sai ka neme shi in kaga dama ma kai kace kace din a social media in haka ka iya amma farko idan ka ji abu ka bincika ka gani musamman a mutumin da ka san ba zai zo ya faɗi magana haka kawai don molonka kawai don yana so ya more ba addini ne addini kuma ba abun wasa bane kuma karatu ne idan mutum yayi ya manta to an tuna masa dan ko mutum bai sani ba yau yaji akwai sauran karatu sai Allah ya kai mu gobe abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.